Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Keri. A jiya sabar ne dai kasar Ukraine ta sanar da kai hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta yi a gabashi da kudu. Wani harin makamai mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya raunata fararen hula guda uku, in ji gwamnan yankin. Ko da yake manyan hare-hare na Rasha sun fi mai da hankali ne a kudu maso yammacin yankin Donbas mai masana'antu. Jami'an Ukraine sun ce an kai farmaki ta saba ne a Luhansk da Donetsk, yayin da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce Moscow tana kwaso dakarunta da ke zaman jiran kota kwana a fadin Rasha zuwa kusa da iyakar Ukraine. Sanarwar dakatar da ayyukan soja da Rasha ta yi 'yan kwanaki a baya bai yi aiki ba a cewar jami'an Ukraine a yankin Donbas. Rasha da ta yi ikirarin kwace ikon baki ɗayan lardin Luhansk a makon da ya gabata ta musanta auna fararen hula. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zayyana barayin daji da sauran 'yan ta'adda a matsayin masu isgilanci da za a yi maganinsu. Shugaba Buhari, wanda yake amsa tambayar manema labaru a mahaifarsa Daura a jihar Katsina bayan sallar Idin babban sallah, ya nuna takaici yadda wasu miyagu kan kai hari a kan jama'a kawai don mugun nufi. Kazalika shugaban ya buƙaci jama'a su rika fallasa labarin maɓuyar miyagun ga jami'an tsaro don a samu a cafke su.
To ai ƙoƙarin zaman lafiya a waɗanda suke izgili suna zuwa suna kashe waɗansu suna sata abubuwa, sun san su suna zanne da su, su nuna su ga jami'an tsaro a san yadda za a yi da su don a zanna lafiya.
Muryar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan. Da aka tambaye shi ko shin mai zai ce wa 'yan Najeriya, kasancewar wannan ita ce shekararsa ta ƙarshe da zai yi sallar Idin babban sallah a matsayin shugaban ƙasa. Shugaban a taƙaice ya ce su zauna lafiya, sai ya kama hanyarsa ya bar inda 'yan jarida suke. A yau Lahadi, masu kada ƙuri'a za su ɗunguma a rumfunan zaɓe 'yan majalisa a ƙasar Japan, wuni biyu bayan da aka kashe tsohon firaministan ƙasar Shinzo Abe. 'Yan siyasa da dama sun dakatar da gangamin yakin neman zaɓe, amma kuma aka ci gaba da kada ƙuri'a bayan harbi Abe har lahira a ranar Juma'a, wanda ke zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Japan na zamani. Nan da nan aka tsare mutumin da ake tuhuma da harbin mai suna Tetsuya Yamagami, mai shekaru 41 kuma tsohon ma'aikacin soja. 'Yan sanda sun ce ya yi amfani da bindiga ƙirar gida, kuma ya yi imanin Abe yana cikin wata ƙungiyar addini da yake zargi da lalata harkokin kuɗin mahaifiyarsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawaye sun kai hari a wani asibiti a Congo, inda suka kashe akalla mutane 13 da suka hada da jarirai da marasa lafiya, a cewar jami'an asibitin da na sojoji. Rundunar sojin Congo ta ce an kashe maharan guda uku a lokacin da sojoji suka shiga tsakani. Wasu ma'aikatan asibitin sun ɓace, kuma an ƙona gidaje da dama a harin da aka kai a daren ranar Alhamis a cibiyar kula da lafiya da ke Lome a lardin Kivu ta Arewa. Ita ce dai cibiyar kiwon lafiya mafi girma a yankin. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin, a cewar wata sanarwar da kamfanin dillancin labaran ƙungiyar ta fitar ta dandalin Telegram a jiya Asabar. A cikin waɗanda aka kashe akwai jarirai guda uku da marasa lafiya hudu, in ji shugaban asibitin Kulle Bwenge yana faɗa wa manema labarai. A ƙarshe, shugaban Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ya amince ya yi murabus sa'o'i bayan da dubban masu zanga-zanga suka mamaye gidansa tare da ƙona gidan firaminista a Colombo, babban birnin ƙasar, a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna ɓacin ransu kan matsalar tattalin arzikin ƙasar da aka kwashe watanni ana yi. Kakakin majalisar dokoki Mahinda Yafa Abewadena ya faɗa da yammacin jiya Asabar cewa shugaban ƙasar ya buƙace shi ya sanar da ƙasar cewa zai sauka daga mulki a ranar 13 ga watan Yuli domin tabbatar da miƙa mulki cikin sauƙi. Saboda haka babu buƙatar ƙarin tada hankali, kuma ina kira ga kowa da kowa ya kiyaye zaman lafiya, in ji Abewadena a cikin wata sanarwa da aka watsa ta talabijin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa.
To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Ganin cewa yanzu mun shigo watan sallah, shirin kasuwa akai miki dole ya leka nan kasuwar raguna dake Apo a nan Abuja dan jin yaya farashin ragunan suke a wannan lokaci. Bari mu ji daga bakin waɗanda suke wannan kasuwa ta rago dake nan Apo a Abuja.
Sunana Nuruddin Sadiq Adam, amma in kiyana shi ne Jini. Kasuwan nan dai mun dawo ne sabo, so sakamakon haka akwai a little expensive wanda ba za a rasa ba. Kaya ba tsada, akwai sauki, kuma insha Allah duk wanda kake nema za ka samu duk inda kake so.
Kowace shekara ne ake cin kasuwar rago a nan?
Eh, ba iya kowace shekara ba, akwai lokuta da suke zuwa da yawa, wanda bukatu sukan zuwa a wannan lokacin, mutane za su bukaci siya su biya wa'annan bukatun. Babban sallah shi ne dai kasuwa, sai ya cikakkiya wa'anda baki na gurare da yawa. Raguna hannu ta kasar akwai fiye da wanda mutum yake tsammani ma akwai a wannan kasuwar, kamar irin Chadi, Mali, Niger, Cameroon, other countries da haka na Africa. Insha Allah za a samu irin dabbar ana.
To ga wani rago nan da nake gani kahon shi, masha Allah, shi dan wanda kasa ne?
Namu ne Nigeria, kuma na arewa gida. Kamar wannan zamu yi sai naira 170 zuwa da 80, insha Allah za a samu.
Shi kuma wannan na kusa da shi
fa, wannan zai yi kawai 160.
Ga wani shi ma dai kosasshe haka,
da ba su kinga ko da irin su ma wayannan ba na kasar nan bane.
Eh, su kuma da
kamar da wayannan na Chadi ne, wayannan.
To su kuma sukan kai nawa?
Gaskiya kudin su yana da yawa. Ana samun 600,700 saboda foreigners ne, yes, ba na kasar mu bane ba, kowa ne sai irin su kuma.
To suna da wani bambanci ne da namu na kasar nan?
Bambanci na nau'i na halitta da Allah ya musu, saboda baki ne a kasar mu bamu da wadatattu irin su. So sai Allah ya sa mu su wani kwarjini da yakan kusa ifuri namu ga wanda bai sani ba. Din rago ne, hakan ya sa suke da tsada, ko da gurin shigo da su da kuma wasu abubuwa da ake yi, hakan ya sa suke da tsada.
Yaya batun ciniki, ana samun customer?
Eh, alhamdulillahi, mun taso a can ba tare da wani bata lokaci ba, muna zuwa nan sai Allah ya tunatar da masayan mu. Daga sun zo can sai su tambaya, kuma akwai mutanen mu da suke zama a can mu bar gurin gaba ɗaya ba, har lokacin da aka ba mu notice ya cika. Akwai sauran mutanen mu, idan masaya sun zo ba su san guri ba, sai a rako su nan a zo a sayar musu kasuwa yanda ya kamata.
Tunda aka fara baje kolin raguna a wannan kasuwa, a rana kamar kai kakan sai da rago guda nawa?
Domin Allah, kasuwa na Allah ne, ban sai da rago kudi ba tun da aka fara, amma wa'insu sun sai da.
Sunana Isyaka Muhammad, amma an fi sani na da Shehi.
Ga wani rago na ina ganin shi, ga kohon shi masha Allah, me kala biyun nan, shi kaman yakan tashi a nawa?
Jiya dai wani yayi price na shi a 145, a bara ya fi haka, amma bana babu kudi, mutane ba sa shigowa. In kidi biyan yan kasuwar, wanda suke sai da kayan ne kawai a cikin kasuwar, ba baki. Har yanzu muna da jira mu ga cewa Allah ya kawo su.
Kamar daga ina ne ma ake shigo maka da raguna?
Ba inda ba ma kawo rago. Yanzu ke ga kamar wa'annan da suke gabana, dukkan su daga Zamfara ne. Amma akwai na Niger, akwai har na Chad a cikin ragunan. Wasu suna hanya, ba su yi da karasuwa ba. Saboda yanayin kasuwar, shi ne sa muke dan ba masu kayan su iso, don baran mun sauke kaya nan over. Amma daga baya kuma sai aka ce jihohin da muka baro kaya ma sun fi nan daraja.
To tunda kasuwan nan ta fara, zaka iya gaya mun kamar raguna nawa ka saida?
Eh, a gaskiya ke san ni dealer ne, ina da mutane da yawa, ina kawo kaya ta ko ina. A takaitaccen bayanin da zan baki, daren jiya na sauke trailer biyu, kuma yanzu in ki duba ke ga ba su kai ma rabin trailer ba kayan da suke a ƙasa.
Sunana Abdulmalik Hussaini, daga Kaduna nake.
Wani ma kalubale kuka fi fuskanta a wannan kasuwa?
Eh, mu kalubalen da muka fuskanta shine kamar dai ruwa da yake tafiya, amma mun samu mai gidanmu da ya karɓi mana gurin, ya yi ƙoƙari ya samo mana motoci wanda su rika zuba mana ƙasa, saboda kwastoma in sun zo su shiga ciki har su je su ga abin, har dukiya su ga, har gaban dukiya ba su fakin a waje ba a basu.
Ba wani kalubale da su ma kansu dabbobin suke fuskanta?
Eh, suna fuskantar kalubale, a shi sa kika ga mun yi rumfuna, saboda irin akwai wa'anda su ba sa son ruwa, sai mun zuba su a ciki. kuma duk da haka ana bin su da allura saboda akwai alluran da ake musu wanda ruwa ba zai zama musu matsala ba ana yi musu sannan shanu ma kaman haka su ma duk tafiyan su daya su kuma awaki yayin derin fadi kuma alluran nan dai da ake yi musu saboda kada su samu laulayi da kuma sauran cututtuka haka muna kula da dai kar a sai da abu mai cuta
assalamu alaikum sunana Isyaku Umar amma ana mun lakani da baban Aisha Garki
shin kai me ka kasa
ni na kasa shanu da raguna
ga wata sanan da nake ganin tuzanta san barka shin kamar ita ta kan kai nawa
yanzu wannan san zai kai 310-320 ina da sa anan ana samun 600-700-700
yaya ciniki ana samun masu zuwa sai
alhamdulillah ana samun masu zuwa sai
yaya mu'amalar mutanen wannan kasuwa tsakanin su da junan su
to alhamdulillah gaskiya tsakanin mu da junan mu akwai fahimta mai kyau idan wannan bai da abin da aka zo gurin shi zai zo gurin dan uwan shi ya nuna kuma a shirya a saya akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mu
me babban kalubale da kuka fi fuskanta a wannan kasuwa
gaskiya babban kalubale shine wajen shigowa da an yi ruwa cabewa yake shine babban kalubalen sai kuma wayansu daga cikin mu masu kananan karfi dan dai yanda kake son kasuwa sai kana da jihari shine babban kalubalen da ake ciki
sunana Alhaji Idris Dogo kasa harawa da dusa da kowa da kage abincin rago da saniya
abincin rago nan da kake sayar iya masu sai da ragunan ne suke siya ko akwai mutane suna zuwa daga wani waje
akwai customomi daga cikin gari a Sakkwara me ta ma'ina ne duka da Inibir Abuja gaba daya suna zuwa suna sayan abinci a nan gurin
me wannan
wannan ko wake ne
wacce
kayan dawa wannan dusa alkama
kowane abinci akwai kalar ragon da yake ci ko kowane rago
wannan rago in akai wannan mix din aka bashi wannan abincin zai ci
wato sai an hada su
uku hada an yi mix guda uku sai a ba rago sannan kuma akwai harawa gyada shi kuma daban ake ba su
kwanan nan da naga an ajiye a sama kamar shi nawa ake sayar
eh wannan kwanan ana sayar da shi duk kwano 300-350
to masu sauraro daga haka kuma muka garzaya kasuwan Wuse dan jin farashin kayan masarufi ganin cewa yanzu sallah tana karato mu
sunana Ibrahim Wuse market
me da me kake saidawa
ina saida kayan provision kamar su shinkafa su wake su taliya su mangyada da sauran kayayyakin abinci
yaya farashin kaya wannan shekarar musamman ma yanzu da sallah take gabatowa
eh gaskiya ne farashin kaya yana ta hawa wani sa'in zaki samu sauki wani sa'in kuma zaki ga abubuwa suna ta hawa kaman kalan su siga da azumi dai mun sai da siga buhunta 25,500 amma yanzu gaskiya farashin ta ya hawa ya kai wajen 29,500 sauran dai kayayyaki haka abubuwan suke tafiya hankali
musamman su wake da shinkafa da su ne za a ce da su garin tuwo tunda su ne ake amfani da su yau da kullum su kuma ya farashin su
su ma gaskiya dai wani sa'in zaki ga farashin nasu ya hau domin ita ma saman bita da muna saida ta pieces din ta 650 yanzu to ya kara kudi ya koma 700
man gyada
shi ma gaskiya ya kara kudi
Naomi sunana
madam Naomi naga kamar kin zo kin cika ledoji kin yi cefani to yaya
gaskiya abubuwan suna da tsada sun yi tsada wannan doya uku kin gan 5000
ne baro da ka ta tuko ne baro da ka
da kuma kin gan Irish nan wallahi kowanne kondo ɗaya 5,000 and 3,000 mun biyo maka siya da doyan da gwaza duka abubuwa sun yi tsada da onions kuma babu ma tumatur ma boss ba na 500 wallahi kin gan ga wanda aka san man nan gwaran 700 gashi nan kin gani
wannan bai fiye miki miya ɗaya ba ke
ina ma wannan shinkafa zan dan kada kawan dafa
sunana Abubakar Sadiq
daga ina
akwai doya akwai dankali akwai tumatur akwai mangyada akwai manja
to yaya farashin kaya musamman ma yanzu da sallah take gabato
to wallahi farashin kaya yanzu sai dai addu'a abin sai dai wanda adda amma wallahi wanda baya da sai dai hakuri tsakani da Allah don saboda tumatur yanzu kwandon shi ana saidawa ba sai 2,500 dankalin tura muna saida kwando ne 300,700 tattasai muna saida 2,400 tarugushi kuma 300,000 kashin doya 700,500 kuma suna zuwa ƴan mu haga ya musu wallahi sai dai su tafi su wani bi kuma wanda adda dan abi ne ga hannu ya bi ragi a rage mai ya saya
to masu sauraro duka abin da zamu ya dauka kenan a shirin kasuwa akai miki dole masu iya magana suka ce gidan biki sai an so na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabata tab nake mana fatan mu kasance lafiya.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nune
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dami Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria Kaduna District. Yau zan yi magana ne akan a lokaci kamar haka cikin littafin Esther sura 4 aya 14 yana cewa gama idan kin yi shiru a irin wannan lokaci to taimako da ceto za su zo wa Yahudawa ta wata hanya daban amma ke da gidan iyayenki za ku halaka. Wa ya sani ko saboda irin wannan lokaci ne kika sami wannan makami? Wannan lokaci na son magana akan a lokaci kamar haka. Esther ta ife kanta a matsayi na daraja, na ɗaukaka, na girma, domin irin abin da suke fuskanta a wannan lokacin. Yau muna fuskantar ababa daban-daban. Ina so in ce a lokaci kamar haka lokaci ne da zai kamata ka yi addu'a, a lokaci kamar haka lokaci ne wanda bai kamata ka yi shiru ba, a lokaci kamar haka lokaci ne wanda za mu zauna kowane lokaci cikin ruhu muna addu'a, muna kuka sai mun ga Allah ya kiyaye mu a ƙasarmu, a duniya gabaki ɗaya. Ina kira ga Kristoci a duk inda suke kuna saurara na cewa a lokaci kamar haka Allah yana saurara, yana jira ya ji kukanmu. Domin haka ina yin addu'a gare ka, ina yin addu'a gare ki cewa Allah zai zuba ruhunsa, sabuwar ruhunsa a bisa iyalinka, domin ka tsaya cikin tsakaninka da jama'arka, tsakaninka da Allahnka. A lokaci kamar haka ka yi addu'a da naciya, addu'a da dagewa cewa kana so ka ga canji, ka ga Allah ya juya rayuwa da kuma yanayi na al'umma. Ubangiji na gode maka, ina roƙonka ka yi aiki na alhaji cikin jama'arka, ka yi aiki na warkarsuwa, na yantarsuwa, na kubutarsuwa, na ceto, ka yi kuma albarka da jama'arka wanda suke saurara na wannan lokacin. Na ba da gaskiya Allah ka ji ka an same ni. Saƙon nan a lokaci kamar haka, ya Ubangiji ka kawo wannan yanayi zuwa ga ƙarshe da jama'arka suke fuskanta. Na gode domin za ka sanya albarka, domin Yesu mai cetonmu. Amen.
Madalla, yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla. Masana a harkar lafiya na jan hankali da kuma ba da shawara kan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla daga haihuwa har tsawon wata 6. Ko yaya mata ke ganin tasirin hakan? Bari mu ji daga bakin wasu mata masu goyo a hirarsu da wakilinmu a Maradi na Jamhuriyar Nijar, wato Mansur Sani.
Sunana Sarayya Ahmadu da ke Maradi, unguwar Maradawa. Na san mutum ban nono tsantsa. Saboda lokacin da muka haihu likita madani sun waye mun da kai akan ban nono tsantsa, sun ce mu rinka ba ɗayan mu nono na gaban mahaifiyarshi saboda yana garkuwa ga jikin yaro. Yawo yana ƙara lahiya da garkuwar jiki tsawon wata 7 ba tare da kagarwa ya mai da ruwa ko wani abu ba. Da yake na so abin tatsa nono farmasi, in za an taya sai in tatsa nono cikin abin in bari har in ta in dawo, ba ya buƙatar wani abu wanda ya shahi nono.
Sunana Sharifa Abubakar, Jara'a Magamar Takwas. Mun san mahimmancin ban nono tsantsa tunda muna zuwa likitoci daban-daban. Suna mama gargaɗi mu kula da ɗiya har sai an yi wata 7. Muna ba su nono na gaba ba tare da ruwa ba. Birni da karkara, gidajen rediyo da talabijin. Akan mahimmancin ban nono tsantsa birni da karkara dai ana ta mama, ana ta yaɗawa.
Sunana Aishatu daga nan unguwar Malamin Daga cikin jihar Maradi. Hakika tabbas na san mahimmanci na saboda ban nono tsantsa yana da umfani ga ɗayanmu saboda yana ƙara musu kuzari da lahiya, saboda ga kuma kare su daga cututtuka kala-kala. Kenan ban nono tsantsa wajibi ne. Na san mahimmanci na saboda muna zuwa likita ana awon ɗaya, likitoci sun gaya mu, sun mun bayani kan shi, sun gaya mu umfanin ya da mahimmancin, don haka muna aiki da shi. ɗiyana guda biyu. Hakika na musu ban nuni tsantsa saboda yanzu haka goyo ma nake. Ina zuwa ekol, ina zuwa daji. In na tafi ekol yanda nake musu, ana kai min ɗana wajen Reno lokaci zuwa lokaci, ana maido mini shi, ina baya nuni yana shi. Kenan na san muhimmancin, yana san unhwani ne saboda yanzu ban nuni ba tsantsa ba wani bakon abu bane ba. An waye mu da Kano, mun gane ma'anar, mun gane muhimmancin.
Sunana Hanifa Maran Tasu a unguwar Marada ɗari ne. Inda muna zuwa asibiti ana gaya mamu da likitoci. Muka haye shi, kan mu bashi ruwa, ya kamata mu bashi nono tsantsa. Ruwa har zuwa wata bakwai. Ɗaya na uku mutum ɗaya kaɗai ya samu wangaban nono tsantsa. Annan biyu gaskiya ba su samu ba saboda har cibilota sun ta mani. Shi dai wangara na gani masha Allah, kuma Allah ya ƙara kusa'a ba mu wanga. Zance mu san kiba yara nono tsantsa da yana kara ma ɗiyanmu lahiya da walwala da garkuwar jiki.
Su ma maza sun bayyana ra'ayinsu game da shayar da jariri nonon uwa zalla.
Sunana Hamisu Bakani daga Maraɗi. Gaskiya abin da zance dangane da nonon uwa, gaskiya ya kamata uwayenmu mata su ringa ba yaro nono akai-akai, tunda yanzu akwai wasu matan da ba sa ba yara nono sai dai a samu ƴan madara a ringa bada. Kaga wannan bai kamata ba. Tunda nonon gaba gaskiya yana da muhimmanci, za ga yaro ya tashi da lafiya da kuzari. Gaskiya ya kamata, shawara da zan ba uwaye mu mata, nono ya kamata a ba yaro tun daga matsayin an haife shi har zuwa wata 27 haka. Gaskiya bun ba da goyen bayan sayan madara ba, tunda yanzu madara tana tado zafi, kaga yaro yana zawayi. Amma yanzu in dai ana ba yaro nonon gaba, za ga yaro ya mulmuji yana gudu sosai.
Nana Jamilu Ibrahim Umaru wanda ka sani da mai koi movies. Shi shayar da ɗa nonon uwa yana da muhimmanci sosai, saboda ni kuma ayyaman ɗaya ɗan biyu ma kai haman mace da namiji. To gaskiya daidai cewa uwa tana da ƙarancin nono, to amma dai an dai dage dai da ciyar da uwa sosai domin ta samu ƙarfin abin ganin nonon shayar da su.
Ni ne Malam Umaru mai birgi Shura Bindi bakin masallacin Abubakar Sadi Maraji. Tun tashin rayuwarmu mun gano wanda ya sha nonon uwar shi tsantsa. Gaskiya soyayya na shiga tsakanin uwa da ɗa. Idan wadda ka gano bata ba ɗanta nono ya sha ba, to muhimmancin su ya rage, sai dai a ce uwa ce. Amma muhimmancin su da wadda ta ɗauki nono ta ba ɗanta tsantsa ya sha, ba su zama ɗai soyayya su. Saboda mai ciyar da ɗanta da nononta, soyayya ta hannu a ciya da wadda bata ba ɗanta nono ya sha kushe. Wanda ya sha nonon uwar shi ba ya haƙa mana uwa, wurin ba da nonon nan soyayya ta ƙara shiga. Ina kira da uwaye mazan da mata, ko aiki take ma'aikaciya ce, ya cancanta ta kula da ba ɗanta nono in ta saba ko.
Shugabar asibitin mata da ƙananan yara ta Sura a Maraɗi, Madam Dr. Nasiru Safiya, ta jaddada muhimmancin shayar da jariri nonon uwa zalla na tsawon wata 6.
Ban nonon gaba tsantsa muhimmanci gare shi sosai ga mutane. Don haka nan duk macen da ta shiga gidan likita akan yi gargaɗi kullum lissahi bisa ga ban nonon gaba tsantsa na yaro tun daga haihuwar shi har zuwa wata 6. Za ka ga yaro tsananin muhimmanci. Allah ma ya sa da an haihu yaro aka dora ma uwa ita ga gaba. Ai suna ganin likitoci sukan yi wannan abin da an dauko yaro ai alamta ma uwa ga gaba. To yaron ne yana jin kamshin nonon uwar shi, yakan hon nonon ya sha. Shi yasa muhimmanci gare shi. Kaga yaron da aka bashi nono tsantsa zai tashi cikin koshin lahiya, cikin kuzari da ilimi. Wannan kamin yaron ne yake wata 6. To masha Allah, sai kaga yaron nan ba ɗaya ba yake da wanda bai samu ban nonon gaban nan tsantsa ba. Suna doka in basu ba ba yaron nonon gaba tsantsa sai sun ga mamai dora gani suke kishirwa yaro yake. Mafi yawanci abinda yake hana mata su ba nono sai ga kai ban iya rayuwa yaro bai sha ruwa ba. Shi kuma ba haka nan bane, dan haka ake gargadin su. Nonon nan ruwa ke cikin shi. Farko da ka ba yaro nono ya sha ruwa ne. Kenan in ya sha ruwa to kannan sai ya ci gaba da shan nonon shi, Masha Allah zaka ga yaro yana nishadi, yana mulmushi, ka ba shi nonon shi ya sha koshi. Saboda yaron da aka gama mashi da wannan madara, mafi yawanci ana ka yaran suna zawo. Yaran nan da sun fara zawo daga nan yaro ya fara lalacewa sai ya shiga tamu. Tunda madarar ta yi ba a tsaftace ta ba, an sa bibiran kuda ya bi shi ne, an yi wanki ba daidai ba, an ɗauka an ba yaro. Ta kwana ne ko ta wuni ne ba sai adadin lokacin da madarar nan take an riga an gyara ta ba, sai a ɗauka ana ba yaro. Kenan wannan rashin sani shi ke sa ka gama ma yaron ka da wannan nono sai zawo. Daga zawo yaro sai kaga ya shiga tamuwa. Ita kuma wannan tamuwa in an shige ta yaro bai ilimi. Kenan nonon gaba ake so mata su ba yaran su tsantsa tun daga wata 6, tun daga sabuwar haihuwa har zuwa wata 6. To shi shine wannan yaro kenan ya samu da zai tashi cikin lagarda cikin koshin lahiya har ilimi ma yaran zai illar ta farko shine yaran da aka ba ruwa ilimin su ma bai zama ɗaya da yaran da ya sha nono uku yaran ba za a yi koshin lahiya ba ko awu aka kasa yaunin da wancan yaran masha Allah zai wanda aka ba shi nono tsantsa wannan yaran da ba a ba shi tsantsa ba bai yin su kuma ita kankanta uwai tana karuwa da wannan saboda wannan ban nono da ake ma yara tsantsa kankanta yana kare uwa daga duka irirtsa haka yana kare uwa daga gare shi saboda haka nan ban nonon gaba muhimmanci gare shi sosai matan da ke ma'aikata ma yanzu masha Allah tunda an yi waye kai kowa ya gane wanke abu ake mai kyau a tatsa ma yaro nono in yi dan yayi kuka ya tashi a doki wannan nonon na uwa a bashi ya sha koshi da ya kwance shi kuma in ya tashi ka hin ya tashi uwa da kai lokacin da ake ba da na pause awa kenan sai ta koma hallo ta tatsa nono hallo a ba yaron nan ya sha
wannan abin na tatsar maman an ce yana da illa me ma hanga ku a matsayin ku na likitoci
baya da illa komi dan ban nono ake so in dai a tsabtace abin da za a ba yaron in dai a tsabtace nono a ba ke uwa baki samu matsala ke shi ma yaron bai samu matsala zai tashi cikin kuzari yaro duk da ake ba ko ka rungume yaron ka bashi nono zaka ga yaron yana har'a yana jin dadi in kana bashi nono haka nan ne sakuna da zan bada ga mata ƴan uwan mu wannan ban nonon gaba tsantsa da ake sa bai illata yaro tunda mutane suna ganin kawai kishirwa a'a bai illata yaro ruwa Allah ne ya riga yayi wannan nono da abubuwan shi da kwai ruwa a ciki kuma da kwai nono a ciki yaro in ka ba su zai sha ruwan na farko kuma daga baya sha nonon ya koshi masha Allah kuma yaron bai komi kenan ina jin hankalin mazaje ka a ga mata suna bada wannan nono a'a bai da illa a bar mata su bada nonon nan tsantsa a bada wannan nonon gaba tsantsa dan yara su tashi cikin koshin lahiya cikin kuzari da ilimi da nake so yara su haka nan muke so kenan dan matarka tana ta ban nonon nan gaba tsantsa ba illa bane kai ma sauki ne gare ka kenan yaron zai tashi cikin koshin lahiya cikin ilimi
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya